kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira United Nations a takaice sun tabbatar da cewa rundunar sojan Najeriya sun kutsa cikin ofisin su a safiyar yau da misalin karfe 5 na asuba ba tare da samun izini ba.
Wata sanarwa da kungiyar ta aikewa manema labarai a yau ta tabbatar da cewa rundunar sojan Najeriya sun afka ofishin su ne inda kuma su gudanar da bincike ba tare da shaida musu abin da ya kawo su ko kuma dalilin gudanar da binciken ba. Duk da cewa wannan sanarwa ba ta karin haske game da abin da ya wakana ba, sai dai jama'an gari na tare da yardin cewa akwai wani abin da ke faruwa ne ko kuma boye wasu yan ta'adda a wannan gida. Duk da cewa sanarwar ba ta ansa hakan ba, sai dai yayin al'umma ko da ke ci gaba da gudana. Sanarwar kuma ta kara da cewa a yanzu hakan akwai wani jami'in su da ake kira Edward Kalon, sannan suna haɗa kai da gwamnatin Najeriya wanda daga bisani za su fadda zahirin abin da ke faruwa. Sanarwar ya ce kungiyar majalisar ɗinkin duniya ta damu ne da abin da ya shafi rayukan al'umma da ma mutanen da suka fada cikin wannan hali na katsani-kayi na shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kuma da sanyin safiyar ne nima na samu isa wannan wuri, sai dai ban ga wani jami'in soja a wannan wuri ba, wanda aka ce zai sirriya da sun watse. Sai dai na ga ɗaya daga cikin kofar gidan a buɗe, ganin cewa kullu yaumin dukkanin kofofin wannan gidan a rufe suke. Ba ma yarda wani mutum da ba ma'aikacin su bane ya shiga, wanda ko an baka izini ba za ka shiga ma da abin hawarka ba, in ba ma'aikatar da ke aiki a irin waɗannan wuraren ka tsaye ba. Sai dai rundunar sojan Najeriya da ofishin lafiya duka da ke garin Maiduguri ta mai da martani ta ɗaya daga cikin makarabanta da ke magana da yawon rundunar wa Fasal Lieutenant Colonel Kifuli Samuel, wanda ta ce ba ma wannan aiki ba sabon abu ba ne don suka gudanar da wannan bincike a unguwanni a matsayin su na ci gaba da takulo ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram, wanda hakan ya ba su nasara da dama a wasu wuraren. Ya ce saboda ƴaƴan canza salo da ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin suke yi na kai hare-hare kan jama'a musamman ma a babban birnin Maiduguri, hakan ya sa rundunar ɗaukan wannan mataki. Ya ce ko a satin da ya gabata sai da su gudanar da irin wannan bincike a unguwan da ake cewa Kolo da Muna Garage da Jakana da dai wasu wuraren na daban. Lieutenant Samuel ɗin ya ce a ranar 10 ga watan Agustan wannan shekara ne dai suka samu labari daga kwarar cewa ƙungiyar Boko Haram na suna nan da dama a wani ɓangare da ake kira Fafamari Bypass, inda ofishin waɗannan mutane inda ofishin majalisar ɗinkin duniya yake. Shi ya sa suka kewaye wannan wuri baki ɗaya, suka kuma gudanar da bincike, suka kuma gudanar da irin binciken da suke gudanarwa a kowace irin anguwa. Sun kuma sun kammala wannan bincike a gidaje daɗaɗɗe har guda 30. Sanarwar ta ƙara da cewa sai dai ɗaya daga cikin gidajen da aka ce na majalisar ɗinkin duniya ne nan ma sun gudanar da irin wannan bincike, kuma babu wanda suka kama, sannan kuma babu abin da suka gano. Ya ce dandalin nasu suna gudanar da irin wannan binciken ne don tabbatar da cewa an kare lafiya da dukiyar jama'a, ta haka ba wai suna farautar wani ko kuma wasu kungiya ba ne. Ta haka suka yi ma kira ga jama'a su daina yaɗa jita-jitan da suke yaɗawa a gari ko kuma kokarin ɗaukar doka a hannunsu game da wannan batu. Sai dai tuni ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da aiki a yau ɗin nan baki ɗaya, da har ma ta hana jiragenta da ke zirga-zirga wajen kai magani ko kuma taimaka mutanen da ke sansanin ƴan gudun hijira tashi, wanda kuma ko shakka babu hakan zai kawo koma baya wajen tallafawa ƴan gudun hijira da majalisar ɗinkin duniya ke yi. Duk da cewa wannan batu na da zafi-zafin shi, yanzu na sojan Najeriya kuma ta sake kai irin wannan tsumame a ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da jin ƙai da ke cikin garin Maiduguri, inda ta gudanar da wannan bincike da suke kira Kodon Asaj. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.